sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16, 21, 22, 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad dukkansu a kan zangon FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya sauraronmu ta gidan rediyon Alpha Kumasi. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da
Maryam Dauda ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a ƙasashen kamar da Najeriya sanadiyyar har-haren ƙuna bakin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar. A ƙasar Kenya kuma bayan da kotun ƙolin ƙasar ta soke zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin watan da ya gabata, hukumar zaben ƙasar ta ce za a yi wani zaben sabon zaben ranar 17 ga watan Oktobar wannan shekarar. Ƙasashen China da Rasha da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙarin zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliyar da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai.
To, bayan kun gama jin labaran duniya yau Talata 5 ga watan Satumban shekara ta 2017, kamar kowace ranar Talata akwai shirin noma tushen arziki. To, amma kafin nan za ku ji halin da ake ciki game da yajin aikin da likitoci suka fara yi a Najeriya. A Jamhuriyar Nijar kuma, ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta Yemen ne suka kauracewa zuwa aji. Ko menene dalili, muna da ƙarin bayani.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar nemawa wa fursunoni ahuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a ƙasashen kamar da Najeriya sanadiyyar har-haren ƙunar bakin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar, wanda ya fi linkin har-haren da 'yan ƙungiyar suka kai cikin watanni 5 kafin watan Afrilu. Wani rahoto da ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta fidda yau Talata ya ce aƙalla fararen hula 223 mayakan Boko Haram suka kashe tun daga watan Afrilu, ciki har da fararen hula 100 da aka kashe a watan da ya gabata. An kai wani mummunan hari ranar 25 ga watan Yuli, lokacin da aka harba mutane 40 har lahira a wani kwanton bauna da mayakan na Boko Haram suka yi wa wata tawagar masu haƙar man fetur a jihar Borno. Ƙungiyar Amnesty ta ce ta yiwu adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya fi haka, saboda ta yiwu ba a samu rahoton wasu hare-haren da aka kai ba. A makwabciyar Najeriya kuma wato ƙasar Kamaru, an kashe aƙalla fararen hula 158 sanadiyyar har-haren ƙunar bakin wake tun daga watan Afrilu, ciki har da harin bom ɗin da aka kai a wani wurin wasa a birnin Waza ranar 12 ga watan Yuli, wanda ya halaka mutane 16. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce ta yiwu fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram da dakarun Najeriya suka yi daga dajin Sambisa zuwa tsaunukan Mandera shi ya kawo ƙaruwar har-haren a ƙasar Kamaru.
Bayan da kotun ƙolin ƙasar Kenya ta soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a cikin watan da ya gabata, hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta da ake cewa IEBC a taƙaice ta ba da sanarwa jiya Litinin da yamma cewa za a yi wani sabon zaɓe a ranar 17 ga watan Oktoban wannan shekara idan Allah ya kai mu. To, amma jagorar 'yan adawa Raila Odinga da 'yan jam'iyyarsa sun faɗa a yau Talata cewa sun fi so a yi zaɓen a ranar 24 ko kuma 31 na Oktoba, a kan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaɓen a duba batutuwan da suka sa aka ma ake neman yin wani zaben. Mr. Odinga ya ce ba su shirya yin zaɓe a ranar 17 ga watan Oktoba ba tare da samun tabbacin doka ko na kundin tsarin mulki ba, saboda bai kamata a yi kuskure har sau biyu ba, kuma yana sa ran samun wani sakamako, kuma ana zaci samun wani sakamako na kirki. Haka kuma Ms. Odinga ya ƙara da cewa akwai buƙatar a cire wasu manyan jami'an zabe ko kuma ma a hukunta su maimakon a bar su su sake kula da wani sabon zaben.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen China da Russia da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙarin zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigan Koriyoyin biyu. Da yake magana a wajen taron ƙolin kasashen Brazil, Russia da India da kuma China na kasashe masu bunƙasa tattalin arziki da ake yi a birnin Xiamen na ƙasar China, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah warai da gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi na baya-baya. Amma ya yi gargaɗin cewa rurrutar wutar ɗaukar matakin soja zai iya haddasa bala'i a duniya. Putin ya kuma caccaki Amurka a kan kiran da ta yi na ƙara sanyawa Koriya ta Arewa takunkumi. Ya kira matakin mara amfani wanda kuma ba zai yi aiki ba. Ya ƙara da cewa shashanci ne Amurka ta sanya wa Rasha takunkumi saboda tana kasuwanci da Koriya ta Arewa, kuma daga baya ta dawo tana neman Rasha ta taimaka mata wajen sanya wa yankin da aka maida saniyar ware takunkumi. Kasashen Rasha da China da ba sa goyon bayan sanya wa Koriya ta Arewa takunkumi sun roƙi Amurka da Koriya ta Kudu kwanan nan su kawo ƙarshen atisayen sojan da suke yi don takawa Koriya ta Arewa burki a kan gwajin makami masu linzami da na nukiliya da take yi.
A yau Talata ake sa ran fadar shugaban Amurka za ta ba da sanarwar shawarar da ta yanke a kan dokar jinkirta mai da yara baƙi marasa takardun zama ƙasa da aka shigo da su Amurka. Rahotanni daga kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Trump zai soke wannan dokar wadda ta baiwa dubban yara baƙi marasa takardun kariya daga maida su ƙasashensu. Jami'an da suka bayyana wa 'yan jarida wannan mataki sun ce za a ba da wannan sanarwar ce bayan jinkirin watanni 6 domin baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin damar ko kuma lokacin su duba su yi nazarin batun. Dama ba a tuntuɓi 'yan majalisar ba a kan wannan dokar wadda tsohon shugaba Barack Obama ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ya sanya hannu a lokacin. Amma ana sa ran Attorney General Jeff Sessions zai yi jawabi a kan dokar wadda ake kira daka a takaice. Amma ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ba zai amsa tambayoyi daga 'yan jarida ba.
Ana zargin jagoran 'yan adawa ƙasar Cambodia, Kem Sokha, da laifin cin amanar ƙasa, kuma ta yiwu a yanke mishi hukuncin zuwa gidan kasu na tsawon shekaru tsakanin 15 zuwa 30 idan aka same shi da laifi. Wata kotu a Phnom Penh, babban birnin ƙasar ta Cambodia, ta sanar yau Talata cewa ana zargin jagoran 'yan adawar ƙasar na jam'iyyar National Rescue Party da haɗa kai da wasu hukumomin ƙasashen waje a sirrance don yi wa gwamnatin ƙasar zagon ƙasa. A shekaran jiya Lahadi ne aka kama Soka tare da dogarawansa a wani samami da aka kai a gidansa. A cewar wani sakon Twitter da diyarsa Kem Monovithia ta rubuta, gwamnatin ƙasar ta ce ta kama Soka ne saboda wasu kalamai da ya yi a wani bidiyo da wani kamfanin dillancin labaran Cambodia mai zaman kansa wanda ke Melbourne ƙasar Australia ya yada. A bidiyon wanda aka yi tun shekarar 2013, Soka ya yi ikirarin cewa ya samu taimako daga Amurka don fara gwagwarmayar rajin demokuraɗiyya a Cambodia.
Labarin duniya kenan kuka gama ke. Kamar yadda ba za ku rasa ji ba, likitoci sun fara yajin aiki a jiya, yau rana ta biyu kenan. Abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu, wanda a halin yanzu yake Najeriya, babban birnin tarayyar Najeriya, ya samu damar zagayawa wasu asibitocin. A saboda haka zai gaya mana halin da ake ciki game da wannan yajin aikin. To, Sahabu, wani hali ake ciki?
To, hajiya. Wato hali da ake ciki gida biyu ake, akwai inda wannan yajin aiki ke tasiri akwai kuma inda baya tasiri.
To,
a babban birnin asibiti da ke birnin tarayya da ake cewa National Hospital yajin aikin yana tasiri saboda a wannan asibiti likitocin nan waɗanda suka shiga yajin aikin rashin siyasa an samu jinkiri sosai wajen ganin likitoci marasa lafiya da suka zo ganin likita suna zaman aƙalla awa 6 wasu tun sati suka zo misalin ƙarfe 6 na magana da su misalin ƙarfe 8 suka ce ba su ga likita ba to wannan shi ne hali da ake ciki amma likitoci da ake cewa consultant ko kuma ƙwararru da kan bautan ƙasa da waɗansu likitoci da ba sa ƙarƙashin wannan rukuni na likitoci da suke yajin aiki su tuna nan suna taimakawa amma dai ana wahala na yawan zaman kiran ganin likita wannan a babban asibiti na ƙasa da ake kira National Hospital kenan da ke nan birnin Abuja
sauran asibitocin kuma fa da ka ziyarta
to na ziyarci asibiti babban asibiti da ke anguwar ko kuma anguwar Gwarinfa da ake kira Gwarinfa Hospital babban asibiti da ke wannan anguwa ta Gwarinfa da ke Life Camp sunan babu damuwa likitocin baki ɗaya da likitocin da ya kamata a ce sun shiga yajin aikin ba su shiga suna aiki baki ɗaya na yi kicin da wata marasa lafiya ko kuma mai jego da suke fitowa da jariranta guda biyu na tambaye ta ce ai yajin aiki je ne a asibitin aka yi wannan yajin aiki amma yau duk likitocin suna bakin aiki.
Eh kafin ka ci gaba mun gani a jaridun yanar gizo akan cewa da shi ministan kiwon lafiya da sun yi kira ga likitocin da su yi wa Allah su bar wannan yajin aikin su koma to na Gwarinfa da kace jiya ne suka yi yau suka koma sun ji wannan kiran ne
to sai ta yi da babu wanda ya amince daga cikin su yin magana kai tsaye ga ni abin da ke faruwa amma dai babban likita mai kula da asibitin da wanda ake kira da Dr. Adebayo ma kana nake magana su kan da yajin aiki da yake shi asibitin sa ba yajin aiki likitocin da ake cewa suna yajin aiki da likitoci da suka zama da ake cewa consultant baki ɗayan su ba mai yajin aiki yadda masa to me da ne yake a wannan ba a bakin sa zan ji ba in ne likitoci waɗanda ya kamata su yi yajin aiki in ji ko kuma in kira ƙungiyar su in ji me ke faruwa amma shi dai ba zai yi magana ba a to kawai zai gane su sa ba a yajin aiki
to kai bayanin cewa a National Hospital ana wannan yajin aikin har ya shafi masu zuwa neman jinya wasu sun yi awa 6 wasu sun yi ba Gwarinfa kuma ka ce jiya ne suka yi amma yau ba sa yi to a dukkan asibitocin da ka je a Gwarinfa ne kawai ba a yajin aikin ko kuwa akwai wasu asibitocin kuma
iya asibitoci da naje na Gwarinfa ne ba a yajin aiki amma kamar da nake miki shugaban wannan asibiti ne dukkan asibitoci da ke karkashin birnin tarayyar Abuja likitocin su ba sa yajin aiki
to sauran jihohin Najeriya fa ka samu kaji daga wakilan mu su halin da ake ciki ko kuwa
a kudu maso gabashin Najeriya na yi magana da wakilin mu da ke yankin Alfonso ya ce ni yajin aikin ana nan ana yi duk da cewa bai ya yi magana da wasu likitoci suka ce ana nan ana yajin aiki a wannan amma nan arewaci ba wanda na zanta da shi daga cikin wakilan mu domin tabbatar da cewa ko hakan ana yajin aikin ko ba a yi
idan ka samu kai magana da shi da ko su likitocin da suke yajin aikin da kuma hukumomi akan wannan dalilin za ka aiko mana da rahoto kenan ko
eh haka insha Allah
to mun gode akan yajin aikin da likitoci suka fara a Najeriya muke son jin ra'ayi ko kuma shawarar ku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu a yayin da a Najeriya likitoci ne ke yajin aiki a jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya kuwa ɗaliban jami'ar Abdulmumini ne suka ki zuwa azuzuwa bayan an kammala hutu ko menene dalilin su ga wakilin sashen Hausa Salamu Mana Barma
wasu daɗaɗɗun matsalolin da aka sha kai ruwa rana a kansu tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi ne suka sa ƙungiyar Iyanun kiran magoya bayanta su ƙauracewa dukkan wasu ayyukan ɗaukar karatu tun daga jiya Litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu. Malam Tsalha Kaila shi ne mataimakin magatakarda na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai.
Zancen da nake muku kuɗaɗen da ya kamata a ba ɗalibai a watan Abril. Da ya gudana har izuwa yau ba a basu ba wannan bursu wanda ake cewa bursu di troisième trimestre. A zaman da muke yau lokaci ne wanda ya kamata ba ma a biya waɗancan kuɗaɗe ba na yanzu na wanda ake cewa bursu di vacance, wanga lokaci ne kamata a ce an shiga biyan su. To ba a biya waɗancan ba, ba a tunanin biyan waɗanga ma yanzu. Shugabannin jami'a sun ki su tsaya su sa tsari bisa kan harkokin karatu. Yau akwai ɗalibai da yawa waɗanda sai sun tafi ma wasu wurare inda ake bugun balo, sai sun je can su ɗauki karatu. Waɗansu ɗalibai sun koma kawo kadangaru suna laƙewa ga taga suna ɗaukar karatu. Waɗansu ɗalibai sun zamanto sai sun ta ƙarƙashin wani icce a zo mu she zo yana koma masu karatu ba su gane komai. To shi ne muka ce ba za mu yarda ba.
Gwamnatin ta Niger na bayyana halin matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki a yau a matsayin hujjar da ke haifar da jinkiri wajen warware waɗannan matsaloli. Sai dai labarin ya sha bamban a wajen kungiyar dalibai ta Yenun.
Abu ɗaya za a mumu a tabbatar mu da cewa babu kuɗi. Yau shugaban ƙasa ya hito ce yau dan saboda babu kuɗi a ƙasa yau na hwasa ba mai wani ƙara ɗoka kuɗaɗen da nake ɗoka. Prime Minister ya hito ce shi ma yau ya raba bi koko ya ɗoki wani bangare na kuɗaɗen da yau wannan sauran an samu a biya wata buƙata da su.
Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu wanda bai so yayi wani dogon bayani ba. Ya gaya wa muryar Amurka cewa yana kyautata zaton za a samu sulhu tsakaninsa da shugabannin kungiyar ɗalibai ta Yunun nan ba da jimawa ba. Tuni dai matakin ƙauracewa azuzuwan karatun ya fara ɗaga hankulan ɗaliban jami'ar Yamai. Wani ɗalibin da na zanta da shi a kan wannan magana, Ahmadu Tijani Ibrahim, na ganin akwai buƙatar canza salon tafiya. Duk kuwa da cewa yana goyon bayan matakin kungiyar ta Yunun.
Rishin komawan yana taɓin mu. Kwarai tunda in kun diba yau su shugabannin nan namu ba su so dama a ce shi dan talaka ya ci gaba ya gane wani abu, tunda su kawai ɗiyan su ba su nan ƙasa kenan, su duk yadda mun kai suna ganin mu dai ne adda kama ti baya kenan. Salon gwagwarmaya a diba yadda ya kamata, ai tsare-tsaren ka a tai kuma ana ta wannan gwagwarmaya, kuma ba ai karatu ba shekarar ta tai, kuma abun da ya faru a baya ƙara wakana.
Kimanin ɗalibai 25,000 ne ke ɗaukar darussa a jami'ar Muminu Jofo ta Yamai, wacce ke karɓar sabbin ɗalibai aƙalla 7,000 a kowace shekara, akasarinsu 'ya'yan talakawa da ke fitowa daga yankunan karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare, mun gode Sule, ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar muku da shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Lagos da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma. Haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magaranta jamhuriyar Nijar. Da farko dai ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Lagos.
Taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da mahimmancin wannan taro.
A taƙaice dai, taro ne da gwamnati su ƙungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu, a ci a rika cewa a Najeriya muna da kaza, muna da ƙarfi, muna da arzikin gona, za mu iya dogara da kanmu a harkar gona, a harkar masana'antu, amma duka waɗannan abubuwa a takardu suke na gwamnati. Abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa, an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba. To sai aka ce ai wannan taron, shin mu masu gwamnati ta ce to mu zo mu taro mu yi bayani menene buƙatunmu, me muke son gwamnati ta yi, kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi, saboda kar kowa ya zauna a kan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu. To saboda haka mun zo ne mu tattauna waɗannan matsaloli, ya za a yi a dogara da kai din, a koma a fito daga dogaro da ɗanyen man fetur, a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shirinsu.
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke ƙasar Ghana ya mun ƙarin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma.
idan ka lura a Afrika gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincin su amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin kasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya zai a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Nigeria za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za kai ina waɗannan mutanen za su samu abinci daya daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani daya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology kai amfani da wata halitta ko sai da yace ko bacteria kwayar halitta bacteria ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarran ta salta ka fitar da wani abu da zai amfane ka bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yalwatar abinci ko kuma akwai wani magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology.
Ana sa ran taron da zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki daya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakilin murya Amurka Tamar Abara da ƙarin bayani.
Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a ƙasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa Maradi da Damagaran a nan jihar Damagaran. Abdu Nino wanda ake cema ga Jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba. Duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu hada su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya su fi rashin zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu in ana tare kakan da an kai duka ba a risa dan rikici kadan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zubda jini ba kullum in zace in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zubda jini to har yanzu a cikin kasashen mu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu
muhimmin abu dan kauce ma rigingimu shine a hada karfi da karfi in ji ga jangon
idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki a yanzu da inda muka taru anan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai kungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan kungiyar wanda ta hada noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai dauki niyya gerar da yake iya kawowa game da zaman lafiya.
Wakilin murya Amurka kenan Tamar Abara kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger. Masu sauraron mu anan miki ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan murya Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, Babangida Jibrin na Lagos da Tamar Abari ta Magaran, sai kuma Julie Lelis Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Bashar Dirin Daji. Kace hakika ba abin mamaki bane dan yan ƙato da gora sun zama annoba bayan murƙushe ƙungiyar Boko Haram. Duba da yadda gwamnatin Najeriya ba ta ba su kulawa ta musamman tare da ba su isassun makamai don yaƙar Boko Haram. Da fatan hukumomin Najeriya za su dubi wannan lamari da idan basira domin 'yan magana sun ce sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya, amin. Sai ra'ayin Murtala Ibrahim mai cewa ina kira ga jami'an tsaro a jihar Borno da ma gwamnatin jihar baki ɗaya da su haɗa kai domin gudanar da bincike tare da ɗaukar matakan hukumta waɗanda ke sanya hijabi suna zuwa sansanin 'yan gudun hijira da dare suna yi wa mata fyaɗe. Ganin yadda kowane mutum idan yana da 'ya mace yana dauke ta daga sansanin domin kaucewa yi mata fyaɗe da fatan kira na zai kai ga waɗanda ya dace. Sai ra'ayin Hakilu Lirwan mai cewa gwamnatin Najeriya ki sani samun ma sojojin Najeriya manyan makamai shine zai kawo ƙarshen mayakan Boko Haram. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sale Shehu kace lalle ci gaban siyasa ya fara kankama a nahiyar mu ta Afirka. Abin da ya faru a ƙasar Kenya ya nuna hakan duba da yadda alƙalan ƙasar ba su nuna wata shakka ba suka yi aikin su kuma ta kai ga soki zaben shugaban ƙasar mai ci wanda aka ce ya lashe. Kuma shi ma Kenyatta ya biyayya da hukuncin kotu na amincewa a sake zuwa fagen zaɓe. Hakan ya nuna jarumta da son zaman lafiya a gurin shugaba Kenyatta. Gabadai Afirka. Sai kuma ra'ayin Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto kace tabbas hukuncin da kotun kolin ƙasar Kenya ta yanke kan zaben shugaban ƙasar da aka yi wanda ya baiwa shugaba mai ci Uhuru Kenyatta nasara yayi daidai da fatan za a saki zaɓe mai tsarki. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Lawal Sani na Kawu Daura. Kace masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ya kamata ku sauya tunani ku zama 'yan ƙasa na gari ta hanyar janye buƙatar kafa ƙasar Biafra domin ci gaba da zama 'yan ƙasa ɗaya mai suna Najeriya wanda hakan shine zai ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Duba halin da Sudan ta Kudu ta tsinci kanta bayan raba ƙasar.
Tare da fata za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi, yanzu lokaci ya yi da za ku saurari takaitattun labaran da Maryam za ta karanto kafin mai sallama.
To a takaice, kungiyar nemawa fursunoni afuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a kasashen kamar da Najeriya. Sanadiyar hare-haren kunar bakin wake da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar, wanda ya fi linkin hare-haren da 'yan kungiyar suka kai cikin watanni 5 kafin watan Afrilu. Bayan da kotun kolin kasar Kenya ta soke zaben shugaban kasa da aka yi cikin watan da ya gabata, hukumar zaben kasar mai zaman kanta da ake kira IEBC a takaice ta ba da sanarwa jiya Litinin cewa za a yi wani sabon zaben ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar idan Allah ya kai mu. Amma jagoran 'yan adawa Mr. Odinga na jam'iyyarsa, wato da 'yan jam'iyyarsa, sun faɗa a yau Talata cewa sun fi son a yi zaben ranar 24 ko 31 na wannan watan na Oktoba, akan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaben ƙasar a duba batutuwan da suka sama ake neman a yi wani sabon zaben. Ƙasashen China da Rasha da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙara zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigin Koriyoyin biyu. Da yake magana a wajen taron kolin kasashen Brazil, Rasha da Indiya da kuma China na kasashe masu bunƙasar tattalin arziki da ake yi a birnin Xiamen na ƙasar China, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah wadai da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan.
To, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da daddare misalin 9:30 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Lokacin za mu ba ku damar bayyana ra'ayi ko kuma shawarar ku a kan yajin aikin da likitoci suka fara yi a Najeriya. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Kasimu Yaro, Allah ya gafarta masa ya sa ya huta. A halin yanzu kuwa sai a dakaci yau da gobe.